أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايحك هو منجد دقود يرمج الله سبحانه وتعالى وان دبسا يردشي داني شي وشي مفاتشي هدورمو أو النمو صلى الله عليه البركة منادو كنشو مدوك تنسركي يشيجي منا قبا يأيمنا موافقة داشي تشين عبين دموك قباتر da wanda zamu gabatar ne sai ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja samu ba. A wannan littafi namu mai albarka wato sharhu fi sunnil muslim muna tattaunawa dangane da ya shafi masaloli waɗanda suka rataya da ambaton Allah da kuma addu'a. Wanda mas'ala ta farko mun tattauna fawaid wato fa'idoji ko amfanin zikiri ɗaya ɗaya har guda 60. A mas'ala ta biyu mun tattauna ladubba na ambaton Allah madaukakin sarki da kuma addu'a. Matashiyar darasin mu a yau shine mas'ala ta uku. Malam yace awqatul ijaba wa ahwaluha, lokutan ansar addu'a da kuma halaye ko yanayi. Wanda yake addu'a wani lokuta ya kamata ya kirdada ko kuma ya hasashen su domin an sa addu'a shi, da kuma yanayi ko hali wanda ya kamata wanda ke addu'a ya kasance a cikin wannan halin a lokacin da yake roƙon Allah madaukakin sarki cikin ibadun shi. Sai malami ce na farko akhulul akhir min al-layl, shine sulusun dare na ƙarshe. Idan ka raba dare kashi uku a wannan dare na ƙarshe, to lokuta ne da Allah ke sauraron addu'ar bawan shi ya kuma ansa mar ya biya mar buƙatun shi. Qala Allah subhanahu an aliyaku, Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da iyalin Yaqub inda suka ce kalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Kala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwa al-ghafurur rahim. Kalu suka ce ya abana, ya baban mu astaghfir lana dhunubana, ka nema mana gafarar dhunuban mu, inna kunna khati'in, mu mun kasance masu kuskure ne. Kala sai shi uban ya faɗa cewa saufa astaghfiru lakum rabbi, da sannu zan nema muku gafarar ubangijina, innahu huwa al-ghafurur rahim, ubangijina mai gafara ne mai kuma rahama ne. Kila aka faɗa cewa innahu akhara talab al-istighfari ila thuluth al-akhir min al-layl. Sayyidina Yaqub alayhi salam ya jinkirta nema wa ƴaƴan shi gafaran Allah madaukakin sarki cikin abin da suka yi na laifi zuwa sulusun dare na ƙarshe, domin lokaci ne da Allah madaukakin sarki ke ansa addu'ar bayin shi. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari ya ruwaita da Imam Muslim, yace yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul akhir min al-layl fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah man yas'aluni fa u'diya man yastaghfiruni fa aghfir lah. Manzo Allah yace yanzilu rabbuna kulla layla, akowane dare ubangijinmu yana sauka ila sama'id dunya, ya sauko zuwa samar mu ta duniya, domin akwai sammai ɗaiɗai har guda bakwai, akwai sama ta ɗaya, ta biyu, ta uku har zuwa ta bakwai. To Allah yakan sauko zuwa ga wannan samar ta duniya hina yabqa thuluthul akhir min al-layl, a lokacin da sulusun dare na karshe ya rage bayan wucewar thuluthaini biyu cikin ukun dare fa yaqul sai Allah madaukakin sarki ya rika cewa man yad'uni fa astajibu la wane ne zai roke ni in ansa ma wa man yas'aluni wane ne zai tambaye ni fa udiya in bashi man yastaghfiruni fa aghfira la wane ne zai nemi gafarata in kuma gafarta masa wannan hadisi hadisi da ingantacce ya tabbata daga bakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fuskan sanadi da kuma isnadi wanda idan har hadisi ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma aya ta alqur'ani ta tabbatar da hukunci to anan ba maganar tunaninka ya dace da hankalinka ko bai dace ba domin idan kace sulusun dare na karshe abinda wani zai yi tunani sulusun daren nawa ne yanki domin a lokacin da sulusun dare ya kasance a yankin da kake rayuwa to ta iya yiwa a wani yankin na duniya sulusun dare ne na tsakiya a wani yankin na duniya sulusun dare ne na farko a wani yankin na duniya ranar ma bata fadi ba a wani yankin na duniya ranar ba ta fito yanzu wannan lokutan da muke ciki a yanzu zaka samu a wasu wuraren kusan karfe 12 ne da wani abu na rana a wani wurin karfe 1 da wani abu ne na rana a wani wurin an kai karfe 2 ko 3 yayin da zaka samu a wani wurin a yanzu rana bata fito ba to idan ka ce ubangiji yakan sako a sulusun dare na karshe sulusun wani yanki da dare wannan yafi karfin tunanin dan adam ka yarda kai imani tunda manzon Allah ya faɗa maganan ya fito ne daga bakin da baya furci akan san zuciya in huwa illa wahyu yuha duk abinda manzon Allah zai faɗa wahayi ne daga Allah madaukakin sarki to idan mutum ya hasashen sulusun dare na karshe idan kana da bukatu ka bi waɗancan ladubba da matakai da aka lissafa a darasin da ya gabata sai ka gabatar da talab neman ka zuwa ga Allah madaukakin sarki ana rinjayar da zaton Allah zai saurare ka ya kuma biya ma bukatunka wuri na biyu fi sujudi a lokacin da mutum ya yi sujudi domin lokacin da mutum ke cikin sujudi shine lokacin da ya fi kusa da mahaliccin shi madaukakin sarki kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya faɗa cewa nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fihi bid-du'a fa innahu kaminun an yustajaba lakum manzon Allah ya faɗa cewa nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida an hana ni in karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko sujudi fa amma ar-ruku' amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb ku girmama ubangiji a cikin ruku'un ku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa amma sujud amma sujudi fajtahidu fihi bid-du'a ku yi kokarin yin addu'a ku roki Allah fa innahu qaminun a cikin sujudin qaminun abu ne da ke yiwa ko ya dace an yi sajaba laku a an samu lokaci ne da zai iya cancanta Allah madaukakin sarki ya saurari kokin ku domin fuskar ka ita ce gaba mafi daukaka a jikinka ko duka ne wanda ya dake ka a fuska ya fi cin mutuncinka sama da wanda ya dake ka a sauran gangan jikinka yanzu da wani mutum zai dunkule hannu sai ya naushe ka a jikinka ko wani ya makulli a baya ko ya doke ka a cinya wani kuma ya ɗaga hannu ya mare ka a kunshi to za ka fi jin haushin wanda ya mare ka sama da wanda ya ma wancan sauran dukan saboda mari cin mutunci ne ko ba mari ba mutum ya lakaci hancinka ya latana hancinka da yatsa to amma gaba mafi muhimmanci da ɗaukaka sai ka ajiye wannan gabar a ƙasa saboda girman Allah madaukakin sarki kuma ka miƙe koshinka zuwa gare shi to a wannan lokacin yana yiwuwa a ansa addu'ar ku hadisi ne ingantacce saboda Imam Muslim ya rawaita hadisi wa qala Allahu ta'ala Allah ya faɗa cewa wasjudu waqtarib kai sujudi ka kusanci ubangijinka cikin sujudi وقال صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya fada cewa aqrabu ma yaqulu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a, mafi kusancin abinda bawa ke kasancewa kusa da ubangijin shi wa huwa sajid a lokacin da yake sujudi. Wannan bawa yana cikin sujudi ko baya cikin sujudi kusa yake da Allah, ya sani ko bai sani ba, babu wani abu da bawa zai yi ya dauka cewa Allah madaukakin sarki bai san shi ba ko baya ganin shi. Ya san shi kuma yana ganin shi, a'a bali ya ma san abin da ya kulla a ran shi ba ma abin da ya bayyana a bayyana ba. Duk wanda ya san abin da ke cikin zuciyarka kafin ka bayyana, to min babi aula, abin da yafi dacewa ya san abin da kake aiwatarwa a bayyane. Yanzu mu dan adam kukan iya gane shi cikin abin da ya aikata a aikace, amma baka iya gane shi cikin abin da ya kulla a ran shi. To Allah madaukakin sarki la tafa alaihi khafiya, babu abin da ke boyuwa gare shi. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukfi sudur, ya san abin da munafikan idanu ke boyewa na satar gani cikin abin da Allah ya hana a kalla, kuma ya san abin da zukata suka kudure mai kyau ko marar kyau. Don haka mafi wurin da bawa ya fi kasancewa tare da ubangijin shi shine ahalin sujudi. Manzo Allah ce fa akthiru du'a, ku yawaita addu'a. Idan kana da addu'a da fatan alheri ba laifi bane in kai sujudi ka roki Allah madaukakin sarki. Kana da wasu bukatu naka na alheri ba laifi ka roki Allah madaukakin sarki. Kana fama da rashin lafiya in kai sujudi ba laifi, wani naka sai cikin halin kakani kai, babu laifi kai addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya fita shi daga halin da yake ciki. A yanayin kasa da yanayin al'umma, halin da aka tsinci kai yau a cikin shi, babu laifi a cikin sujudi ka roki Allah madaukakin sarki. Allah ya yi wa al'umma halin da al'umma ke ciki. Wuri na uku, fi sa'ati yawmin juma'a, a cikin sa'a ta ranar juma'a. Wannan sa'ar muayyana wanda manzon Allah ya tabbatar cewa Allah ya kan shi addu'a ce. Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya faɗa cewa khairu yawmin tala'at alaihi shamsu yawmul juma'a, fihi khuliqa adam wa fihi udkhila aljanna wa fihi tiba alai wa fihi uhbita ila al-ardi wa fihi taqumu as-sa'a. Manzon Allah ce khairu yawmin, mafi alherin rana ko wuni, da tala'at alaihi shamsu, rana ta fito a wannan wunin, yawmul juma'a shine wunin juma'a. Mafi alherin wunin da rana za ta fito a cikin shi shine wunin ranar juma'a, saboda fihi khuliqa adam, a ranar juma'a aka halicci adam alaihi salam, wa fihi udkhila aljanna, a ranar juma'a aka shigar da shi aljanna, wa fihi tiba alai, a ranar juma'a ne aka anshi tuban shi bayan laifi da yi. Wani laifi ya yi da shi da matar shi Hawwa, Allah ya halicce su a gidan aljanna, ya hore musu komai, aka ce su ci su sha su yi rayuwa yadda suke so, amma akwai itaciya guda kar su taɓa itaciyar nan, kar su kusance ta, wanda shedan ya raya musu abin da ya raya musu. Karshe suka ci itaciyar, wannan ya sa Allah madaukakin sarki ya fito da su daga aljanna. Kaga sun yi laifi kenan, to sai Allah ya riskar da su da rahaman shi, suka tubar wa Allah madaukakin sarki. To sun tuban kuma Allah ya anshi tuban su ranar juma'a. Wa fihi uhbita ila al-ardi, a kuma ranar juma'a aka fito da Adam zuwa bayan kasa ya baro aljanna. Wa fihi taqumu as-sa'a, kuma a ranar juma'a ne alkiyama za ta tashi. Kaga ashe wunin juma'a wuni ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske. Mu duba Adam alaihi salam, shine abul bashar, shine baban halitta baki daya. Allah madaukakin sarki ya halicce shi da tabo, sannan ya halicci matar shi Hawwa daga kashin hakarkarin shi na hagu. Shi yasa manzo Allah yake cewa afastausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in wa inna a'waja ma fi dhil'i a'lahu fa in dhahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. manzo Allah ce matan ku yi musu wasi shi na alheri fa innal mar'a ita mace ko su mata khuliqna min mudallin an halice su da kashin hakar gari shine mahaifiyar al'umma ta farko ita ce Hawwa matar Adam alayhi salam an halice ta daga kashin hakar karin mijinta shine Adam alayhi salam manzo Allah ce wa inna a'waja ma fi dhilli a'lahu wanda yafi karkacewa a cikin kashin hakar gari shine na sama fa in zahabta tuqimahu idan kace sai ka miƙe kashin ya miƙe ka sarta ko kare shi zakai wa in taraktahu in ku zaka bashi lam yazal a'waj ba zai gushe a karkace ba dan haka ku yi mata wasi shi na alheri mun fahimta da kyau Adam alaihi salam Allah madaukin sarki ya hane shi kar yayi kuma sai ya aiwatar da abin da aka hane shi wannan aikin da ya aiwatar sai ya zama laifi Adam na bukatan ya tuba sai Allah ya marmuwafaka sai ya tubar wa Allah madaukin sarki kuma Allah ya tuban shi amma Iblis alaihi salam umartar shi aka yi yayi kuma ya ki an ce ya sujudi ga Adam alaihi salam sai ya ki yin sujudi yayi wani kiyasi lalataccen kiyasi cewa ni an halice ni da wuta Adam an halice shi da ƙasa yaya za a yi wa Adam sujudi amma sai ya mance wai umarce shi Allah madaukin sarki bai yi sujudin ba sai Allah ya fushi da shi da Allah ya fushi da shi ya kore shi daga rahaman shi da ke Allah bai nuface shi da rahama ba sai yayi girman kai yayi dagawa shi kan bai tubar wa Allah ba a sai ya lashi takobi ya sha alwashi cewa duk ƴaƴan Adam sai ya halaka su baki daya da haka yanzu al'ummar da ke rayuwa a bayan ƙasa ɗayan biyu ne ko dai su zama jama'an Allah ko su zama jama'an shida lokacin da aka fito da mu bayan duniya a cikin tsakan mahaifin mu Adam alaihi salam sai Allah ya kaddara cewa waɗanda za su yi koyi da babansu Adam su ne wanda in sun yi laifi su tuba Allah ya fi musu su kuma tsaya wajen aikata abin da aka umarce su da shi to su ne za su koma tare da babansu Adam alaihi salam zuwa aljanna wanda ɗabi'ansu yin ɗagawa in an ce su yi su ki yi idan an umarce su ba su yi in an hana su kuma su ƙeƙashi ƙasa sai sun yi wannan za su kasance da Iblis gobe da kiyama Allah ya tsare mu to dan haka sai wunin juma'a ya zama shi ne wuni mafi alheri wannan kuma a hadisi ingantacce hadisin da Imam Muslim ya rawaita wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya faɗa cewa fi yawmil jumu'ati sa'a la yuwafiquha muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah khairan illa a'ta manzo Allah ce ranar juma'a akwai wani lokaci la yuwafiquha muslim mutum musulmi ba zai yi muwafaka ya dace da wannan lokacin ba wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah yas'alu Allah khairan yana roƙon Allah alheri illa a'tahu face sai Allah ya bashi alheri wa kana bi yadihi sai manzon Allah ya faɗa da hannun shi qulna yuqalliluha yana cewa lokacin dan kadan ne haka dan kadan ne yuzhiduha manzo Allah na nuna karancin lokaci ma'ana lokaci ne dan kadan ba kowa ne ke iya yunkurin hasashen lokacin ba bare ya tsaya dan yin addu'a a wannan lokacin a face sai Allah ya ansa masa wasu ko suka ce abinda ake nufi wa ko kayi bi salli yana tsaye yana addu'a domin as-salat fil lugha abinda ake nufi da sallah a lugha lughar larabci shine addu'a kuma kasantuwar qa'im ba lalle bane ya hukunta tsayuwanka akan kafafunka misali kamar abin da ake itibari tsayuwan arfa idan ka je tsayuwan arfa baya hukunta dole sai ka wahalta kanka ka tsaya a tsaye kamar abin da shine halin mafi yawancin mutane manzo Allah ya tsaya a arfa akan taguwar shi dan haka idan ka je filin arfa idan a zaune ka kasance a wannan lokacin ka je tsaya tsayuwan arfa wani zaka ga ya kallafa wa kanshi tsayuwa ya tashi har ya rika canjin kafa wani ma ka samu ya dogara da wani abu in ya zauna minti biyar ko goma kaga mutum ya sake tashi in ma a kwance kake a wannan filin na arfa a dai filin arfa kake dan haka anan ma abinda hadisin ke nufi a wannan lokacin wannan sa'ar da manzon Allah ya fada ba mutumin da zai yi muwafaka ya kasance a wannan lokacin yana roƙon Allah madaukakin sarki face sai Allah ya amsa ba wa kad ikhtalafa al-ulama fi hadhihi sa'a malamai suna da sabani a wannan lokacin wani lokaci ne ake nufi babbabbi fa kala qaumun wasu mutane suka ce innaha ba'da ghurubi ash-shamsi shine bayan fitowar rana wa kala ba'dhum wasu suka ce inda zawal a lokacin da rana ta yi zawal abinda ake nufi zawal idan rana ta yi daidai a tsakiyar sama yanda da zaka yi tsaye zaka samu ka taka ino ka tsaye to lokacin da rana ta fara karkatawa yamma zaka ga ino ka ta koma gabas to komai kankantar ido ka idan ya koma gabas shi ake cewa lokacin zawal wasu malaman suna ganin wannan lokacin ne in ka roki Allah madaukakin sarki sai Allah ya amsa wa kala akharuna wasu suka ce a'a ma al adhan lokacin kiran sallah lokacin da ake kiran sallah na juma'a a wannan lokacin in ka roki Allah sai Allah ya baka wa kila wasu suka ce idza sa'ida al khatibul minbar a lokacin da mai khutba ya hawo minbari limamin juma'a kenan gurin fa akhadha fil khutba lokacin da ya fara khutba yana yi kai kuma sai kai addu'a Allah zai amsa maka wakila wasu suka ce idza qama an-nasu ila salat a idan mutane sun tashi sun nufi sallah wa kala mu'zamul ulama amma mafi yawa daga cikin malamai suka ce innaha ba'da al-asr bayan sallar al-asr bayan sallar al-asr ranar juma'a kenan daga sallar al-asr zuwa magriba kai kokarin tsare wannan lokacin da addu'o'i na alheri da fatan alheri gare ka da mahaifanka da sauran musulmi baki daya galibi irin wannan lokutan manzo Allah ya kan fadi lokaci na tabbatuwar addu'a amma sai a koyi hakikanin wannan lokacin ne saboda bawa ya riba ci lokacin baki daya mun fahimta da kyau misali ka duba kamar irin sabanin da malamai ke da shi da Allah ke cewa hafizu ala salawat was salatu wusla ku tsare salloli dukansu da kuma sallar wusla akwai sabanin malamai wace sallah ce al wusla domin sallolin da guda biyar ne kowace idan ka so zaka yi sanyawa ta zama ita ce tsakiya duk da akwai magana tabbatacciya cewa sallar la'asar ita ce salatu wusla amma abinda ake bukata tsare sallolan baki ɗaya tare da wannan sallar nan ma yunkurin mutum ya raya wurin juma'a gani tsakanin shi da Allah madaukakin sarki wajen roƙon Allah alheran shi da kuma roƙon Allah ya tsare shi daga dukkan sharri sun maktala fa ha'ula'i sannan wa'innan mutanen suka yi sabani fa kala ba'dhum wasu suka ce hiya waqtul asil shine lokacin yamma la'asar sakaliya wa kala ba'dhum wasu suka ce akhiru sa'atin nahar karshen lokaci wanda daga shi kuma rana za ta fadi wa hadha alqawlu huwa arraji to wannan magana shine mafi rinjayi lokutan da suka rage na karshe rana na dafa faduwa ranar juma'a kenan to lokaci ne da idan mutum yayi addu'a ana rinjayin zaton Allah madaukakin sarki zai amsa wa dalili akan hakan huwa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine fadar manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi cikin abinda Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i suka rawaita sannan Nasiruddin Albani yace hadisi ne sahihi manzo Allah kisa yawmul jumu'a itna ashara yuridu sa'a la yujad muslim yas'alu Allah ta'ala shay'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'a ba'da al-asr manzala shi yawmul jumu'a ranan jumu'a itna asharata yuridu sa'a sa'a ce 12 ranan jumu'a kamar ka dauka cewa awa 12 la yujad muslim ba za a samu mutum musulmi ba yas'alu Allah ta'ala shay'an yana roƙon Allah madaukakin sarki wani abu illa atahu Allah fa sai Allah ya bashi azza wajal faltamisuha ku nemi wannan sa'ar ko wannan lokacin akhir sa'a ita ce sa'a ta karshe ba'al al-asr bayan sallar al-asr shi yasa malamai ke ganin cewa shine sa'ar da ta rage daga ita sai rana ta fadi abu na hudu دبر الصلوات المكتوبات كالشان صلولي نفر الله أن أبي أمامة رضي الله عنه أن سامر أبي أمامة الله يدرشي قال يسي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن غير منظم الله سيلا دا أمين شتبت قريه شوى أي الدعاء أسمى وشاء الدعاء شتفي أن سوى أولم الله wace addu'a ce Allah yake saurara kala sai sai jawful laylil akhir wa dubur as-salawat al-maktuba jawful layl addu'a da za'a yi ta cikin dare amma al-akhir dare na karshe wato shine sulusin dare na karshe wa dubur as-salawat al-maktuba da kuma karshen salloli na farilla anan idan muka duba za mu ga akan samu bambanci tsakanin mutane mafi yawancin mutane wannan sa'o'in na karshe za ta samu bacci suke wani zai kashe daren farko nashi ayyuka yake na wasa ko abin da baya da amfani dan wani ya ga dama zai iya zauna tun daga bayan sallar isha'i suna tafira ko dai shi da abokai ko shi da wasu firar da ba da amfani sai aka har karfe 12 dare wani kuma kallo zai yi ta yi cikin abin da baya da amfani karshen ta yi tafi har zuwa lokaci kaza na dare wani tayyu ba zai gushe yana kallon ba karshen ta remote din ma a hannun shi zai fadi dan haka lokacin da asubahi za ta yi bacci yake za a kira sallah ayi sallah bacci yake bai masani ba domin baccin yayi dauki tare da shi kuma sannan shedan yayi mar kulli akan shi dan haka zaka samu yan kadan ne ke tashi wannan sa'o'in na karshe su gana da Allah madaukakin sarki domin a wannan lokacin baccin yafi dadi amma ga bayin Allah na gari kuma wannan lokacin yafi dadin ganawa da Allah madaukakin sarki a lokacin da kowa ke bacci shi yasa Allah ke sifanta mutanen kware cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun za su kasance qalilan min al-layli ma yahja'un baccin da suke daddare bacci ne dan kada ba bacci suke irin baccin sauran mutane ba mutum ya je ya shake ciki da abinci ya kwanta tun daga sallan isha'i har zuwa sallan asubahi wani babin da ya sha maka har mutum ya rika ba da labari cewa kai ainihin jiya bacci yayi dadi ina ga tun da na kwanta ban falka ba sai da rana ta fito wai bacci yayi dadi kenan gurin ina bacci yayi dadi ba maganar dadin bacci kama kala sallan asubahi dare ya wuce da tsawon shi da awannin shi da albarkar da ke cikin shi baka tashi ka gane da Allah madaukakin sarki ba kaga ba magana a ce bacci yayi dadi yayin da wani zai tashi daren ya zo karshe zai falka cikin daren ya ji ko dai ana kiran sallah na farko ko kiran sallah na biyu amma sai tashi ran shi a baci saboda yana da tsarin ibada da ya saba gudanarwa amma yanzu abin da ya rage tsakanin wannan lokacin da ya falka zuwa lokacin sallah daren ya wuce yana jin dadin bacci amma saboda jin dadin ganawa da Allah madaukakin sarki ya fi dadin baccin sai ya hakura da baccin duk yanda yake so sannan dabi'ar dan adam ko ran dan adam abinda ka saba mata sabawa take da shi mun fahimta shi yasa ni malami ke cewa annafsu taqdili in tuhmilhu shabba ala hubbi ar-radai wa in tuftimhu yanfadim ita ran mutum dabi'ar ta kaman yaro ne mai shan nono inda mahaifiya za ta bar danta tana bashi nono sai ya zama dan shekara ko shekara biyar in dai zai zo ta bashi nono shi ko zai zo sha to amma lokacin yayi yayi za ta yaye shi ba dan tana so baranta zai baci shi ma ran zai baci amma da an samu kwana biyu uku kuma shikenan sai a hakura bin idan lokaci ya wuce shikenan gura to haka dabi'ar dan adam take wanda ya saba wa kanshi tashi da daddare yayi ibada wanda ya saba wa kanshi tsare sallah a lokaci idan aka samu aka san haka ba zai dadi ba mutumin da dabi'an shi tashi yayi ibada da daddare to ko baya da lafiya sai yayi ma'ana idan lokacin tashi yayi ba buƙatar sai an tada shi yanzu mutum yace sai ya sanya alarm a waya sannan ya tashi a'a ai idan ka saba wa ranka kana zuwa lokacin baccin zai tafi shikenan gurin ka tashi kai ibadar ka haka nan wanda dabi'an shi ya saba yin sallah a lokaci ba fa zai iya jure wa sallar bayan lokaci ya wuce ba duk abin da yake da zaran lokacin sallar yayi to kuma hankalin shi da tunanin shi ya bar komai ya dawo kan sallar wannan sawa'un mace ce ko namiji za ku samu mata a dakunan mazajensu wanda sun kula da ibada suna sanin lokacin sallah yayi yanzu mace koda aiki take a gida to yanzu hankalinta ya dawo kan sallah kuma lokacin nayi ta ji an kiran sallah bata ji an kiran sallah ba da ka kalle ta hankalinta ya koma kan sallah bata da hutu ko nutsuwa sai in tayi sallah haka namiji dabi'ar namiji wanda ya san abin da yake tsare sallah a cikin jambi duk inda yake yakan ajje aikin shi ta masallaci jambi amma mutumin da baya damuwa jambi ya wuce shi yayi cikin mutane bai yi cikin mutane ba yana ganin duk dai ne a to wannan sai yayi maskabara sha Allah sako to sai manzo Allah yake cewa lokacin da Allah ke sauraron bawon shi in yana addu'a shine jawful lailil akhir karshen dare wa duburus salawat al maktubat da kuma karshen salloli na farilla sai na biyu ko na biyar yace bainal adhani wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace la yuraddu du'a bainal adhani wal iqama ba a mayar da kiran sallah ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama idan mai kiran sallah ya kiran sallah kafin a tada sallah addu'a a wannan lokacin addu'a ce mustajaba saboda hadisi ne wanda Abu Dawud ya rawaice shi da Imam Tirmidhi Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama shi hadisi ne sahihi ashe kaga wanda ke da fata a wurin Allah madaukakin sarki yakan kula da irin wannan lokuta an kira sallah kai alwala kana fi sallah kafin a tada iqamin sallah ka roki Allah madaukakin sarki cikin abin da kake da bukata akan shi وقال صلى الله عليه وسلم من ظن الله تعالى دا امين سبت غري شي اثنان لا تردان او كلما تردان الدعاء عند النداء من ظن الله ابو غدا بيو سوني اثنان ابو غدا بيو لا تردان باء ميداس او كلما تردان كو كما قرنشي ني اكي ميدا متن سو دغ سيسي شي الدعاء عند النداء yin addu'a yayin kiran sallah lokacin da ake kiran sallah kana bin mai kiran sallah bayan kammala kiran sallan kai addu'a Allah ina roƙonka abu kaza da abu kaza da abu kaza Allah ina roƙonka ka kare mu daga abu kaza da abu kaza da abu kaza number 6 inda lika'il adu a lokacin haduwa da abokan gaba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ce ithnani la turaddani aw kallama turaddani wa indal ba's hina yultahamu ba'duhu ba'da manzon Allah ce abubuwa guda biyu ba a mayar da su koko karanci ne ake mayar da su sai sha wa indal ba's haduwa lokacin yaki hina yultahamu ba'duhu ba'da a lokacin da sashen abokan gaba suka haɗu da sashi wannan ana filin yaki dan mutun yi addu'a addu'a shi an sashi ya ci wuri na bakwai lailatul qadari wato shine daren lailatul qadar fa innaha mazannatul khairat wannan daren dare ne da ake zaton alherai masu yawa wa ijabatul da'awat wuri ne da ake darin jayin zaton Allah na ansa addu'a wa muba'afatul a'mal da kuma linkawar ayyuka linkin balinkin wa haqqul ahmal ittikal da sarki nauyi kayan nauyi masu yawa wal amal fiha khairun min alfin min mithlihi fi sa'iriha sannan yin aiki a wannan daren na lailatul qadar ya fike aiki a wani dare wanda ba shi ba dare dai har guda dubu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa lailatul qadri khairun min alf shahrin lailatul qadar wannan daren khairun shine mafi alheri min alf shahrin sama da watanni dubu ba fa dare dai ba dare ne kwara daya idan ka riske shi zaka samu alheri a cikin shi sama da alherin da zaka samu a wasu watanni daidai har guda dubu ko kuma abin da yafi dubu watannin da babu wannan daren a cikin su da Allah ya uwa bari gaba ce wannan wata dubu malamai sun ce kan kai shekara 84 da wasu 'yan watanni shekara 80 da duriya wanda yake shekara 80 a cikin mai tsoho ne tsoho ne rayuwa ta je karshe to ashe ka samu ladan ibada ta shekara 80 ko sama da haka kuma complete cikakkiya da manta da yaji amma yanzu da zaka samu dattijo ko dattijuwa wanda shekarun sun kai shekara 80 da zaka yi musu lissafin keke da keke sai kai sa'a mutun ya tsira da cikakke ibada shekara 20 a shekara 80 kayyo mutun lissafin keke da keke a wannan shi na ibada in ka tattara su to jarumi namijin gaske mai maida hankali akan ibada zai tsira da ibadan shekara 20 saboda galibi idan ka dauki ranakun mu na yarinta daga lokacin haihuwa zuwa wajen shekara 15 ko shekara 20 duk wasu rayuwa ce gudana in ma dai babu wasa a ciki to zaka samu ayyukan alherin yan kadan ko kai a karan kanka zaka yi kanka hisabi a yau a awa 24 daga lokacin da ka tashi daga bacci na yanzu zuwa lokacin da zaka koma bacci kai wa kanka lissafi to in ba sa ba sai kai sa aka samu awa 3 cikakkiya gam wanda ka bautawa Allah a cikin ta sauran ta tafi a yawuci yawuci fira wurin aiki zaman cin abinci wanka a bayi tsugunne a bayi duk nan zaka raba lokutan naka sai ka samu lokacin da zaka tsira da shi dan kadan yani abin da yake nufi daran da laysa fiha laylatul qadri daran da babu laylatul qadri a cikin shi wakila fiha aka fada cewa innaha laylatu 27 daran 27 na ramadana shine daran laylatul qadr wa kana ibn abbas abdullahi ibn abbas ya kasance huwa habar al umma shine malamin al umma wa turjamal al qur'an kuma shine mai fassaran al qur'an yaktaru hadha al qawl ya zabu wannan maganar cewa shine daran 27 wa yastadillu alayhi bi anna sura bi anna sura 30 kalima yakan kafa hujja akan cewa sura kalmomi ne guda 30 wal kalima as-sabi'a wal 20 qawluhu subhanahu hiya da Allah madaukin sarki ce hiya to da wannan sai istinbatin cewa daren 27 shine daren laylatul qadri to amma dai al-muhim duk da yake akwai khilafa na malamai menene hikima wajen koyi daren babbabbi saboda mutane su zama su mayar da hankali wajen bautawa Allah madaukin sarki mu duba kuma haka halin mu yake idan an ce azumi ya zo rayuwar mu canzawa take wanda suke da wasu ayyuka na sabon Allah sukan daina wanda ba su ayyukan alheri kuma sukan rika yi a cikin watan Ramadan amma da watan ya wuce masu ayyukan alherin kuma sai su daina masu ayyukan sharrin su koma inda suke aikin sharrin su Allah saka kiman walakin al-azhar wal aqwa annaha lam tuhaddad wallahu a'lam sai dai magana mafi karfi mafi bayyana annaha lam tuhaddad ba iyakan ce cewa wannan daren a cikin Ramadan dare na kaza ne ba wallahu a'lam Allah shi ne masani domin ku da an iyakance cewa ga daren kowa zai kwanta ya tabacci ya tabacci sai an ce ga daren ya zo sannan mutane su kwana a zaune su kwana suna addu'a shi ko Allah madaukin sarki ba a yi madadin wannan in zaka bauta mar ka bauta mar da zuciya da shi yasa wani malami bayan wucewar Ramadan yake cewa man kana ya'budullaha fi ramadana fa inna ramadana kad fata duk wanda yake bautawa Allah a cikin watan Ramadan ya sani watan Ramadan ya wuce wa man kana ya'budullaha fi kulli shuhur wanda yake bautawa Allah a dukkanin watanni fa inna Allaha huwa rabbu ramadan wa sa'iri shuhur Allah shine ubangijin Ramadan kuma shine ubangijin sauran watanni shine ke ansar addu'a da ibadu a watan Ramadan amma wani watan da ba Ramadan ba kuma shine ke ansa sannan shine ke yin ukuba in an saba mar a watan Ramadan a wani watan wanda ba shi ba shi ma shi ke yin ukuba na 8 du'a'ul imam al-adil addu'a ta shugaba adali addu'a ce da Allah ke ansa ta wasa'il da mai azumi hatta yufdir hal sa'idin shi shi ma Allah kan ansa addu'ar mai azumi wa da'awatul mazlum haka nan addu'ar wanda aka zalunta idan yace Allah ya saka mar Allah yana sauraron shi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yace ثلاثة لا ترد دعوتهم متاني أكو باء ما يبدأ الدعاء سيدنا سي متن فرقو الإمام العادل شين شجباء عدد نبي والسائم حتى يفطر مي أزمي هرزو لوك تند زيب دباكي نأكو ودعوة المظلوم واندا كذلنتا إذن كشجا حكي متن كذلنتي شيء إنشي الله يساك مرتو الله ساك مريش يرفع الله دون الغمام يوم القيامة Allah zai daga addu'arsa zai anshita a karkashin gizagizai gobe alkiyama wa tuftahu laha abwabus sama za a bude kofofin sama wa yaqul Allah yace bi izzati ina rantsuwa da buwayata la ansuranna sai na taimake ka walau ba da hin ko da bayan wani lokaci idan mutum ya shiga haƙinka kace Allah wani ya zalunce ni Allah ka bi min haƙina to Allah zai rantsuwa da girman shi ce na rantsa da buwayata na rantsa da karfin mulki na sai na bi ma haƙinka na taimake ka ko da bayan wani lokaci dan haka zalunci gubaci gubaci zalunci komai ganganta shi duk da mamakin yanda mutane ke jin dadi yau wajen aiwatar da aikin zalunci haƙƙi na mutum ka kiyaye shi abu ne wanda Allah madaukakin sarki baya bari mutum zaka zalunta sa shiga haƙƙin shi cikin abin da bai wuce naira 5 ko naira 10 ba naira 5 ko naira 10 menene matsayinta amma ka zalunci mutum cikin haƙƙi wanda ba naka ba haƙƙin wani naira 5 ko 10 a duniya kana da abin da zaka bashi gobe alkiyama baka da shi Allah zai tunatar da kai cewa akwai haƙƙi na wani wanda ko dai baka akai ka bashi ko nashi ne ka daukar mar ko amana shi aka danka hannu ka zalunce shi ba shi kayan shi mutun zai ce Allah madaukakin sarki ban da abin zan bashi a nan za a nuna mar kudin a cikin zurfin wuta kudin da surarsu da yake yanzu a cikin zurfin wuta a ce je ka dauko ka bashi mutum ba zai ce ba zai shiga ba yana ji yana kallo zai shiga cikin zurfin wutan tafiya ce ta shekaru haka mutum zai yi ta kasa yayi ta kasa yayi ta kasa dai bai shekaru zai je ya dauko kudin fito da su a hannu haka sai ya zo gabar da zai kama wutar ya fito sai kudin su kufce sake yin kasa kuma haka zai koma sai a dauko su idan ka cin haƙƙin mutum ba karam musiba ba shi ka zalunci mutum ya ce na barka da Allah wani har ya ce ma eh to je ka gobe alkiyama na baka wannan tsaurin kan ya isa wani haƙƙin da nake binka ko in barka da Allah sai eh barin da Allah in mun je can mun gama a can na baka Allah sai ka ji mana shi yasa manzo Allah ce duk wanda akwai haƙƙi tsakanin kai da shi kai kokari kai da shi a duniya ku sasanta ka nemi mutum ya yafe ma amma gobe alkiyama baka da abin da zaka bashi cikin ayyukan ka za a dauka na alheri ana bashi ayyukan da kai wanda Allah ya sa a ɗebi kaza a biya wani a ɗebi kaza a biya wani za a wayi gari ayyukan ka na alheri sun kare baka da su amma haƙƙoƙan mutane akan ka ba su kare ba to duk wanda akwai haƙƙin shi akan ka laifin shi za a ɗebi kuma a ƙara maka baka da aikin alheri ko ɗaya ya kare an biya bashi mutane yanzu ana ƙara ɗaukar laifi ana ƙara ɗora ma haka mutum zai sace gobe alkiyama قال رسول الله من ظن الله سيلا دمي سبت قريشي يا فدا لمعاذ رضي الله عنه دا مؤاس الله يددشي حين بعثه إلى اليمن لو كتن دي تولى شزوا يمن يسمر اتك دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب كجزء ورن الدعاء واندعا كذالنت شين اتك دعوة المظلوم ككياي الدعاء واندعا كذالنت فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وأن أبدو أربات دشامه بات دكارو سكانت دا الله كي سيد وان دا أكزالنت يالوك الله تو الله ذي أنسمه ولين ترى الدعاء بزهر لغيب كي يومتون الدعاء باي إلو كي يومتون الدعاء بسنكنا يمسبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله سيلا دائمين سبت قريشي دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر لغيب مستجابة متون يأي وطن وانش مسلمي الدعاء ألوكة دطن وانش بايانا بيكم سنين لايبا باي دطن ننزي قيامس مستجابة وانن الدعاء عن سشياتي عند رأسه ملك lokacin da mutum ke yin addu'ar akwai mala'ika a kusa da kanshi muwakkal wanda an wakilta kullama da'a li akhihi bi khair duk lokacin da ya dan uwan shi addu'a ta alheri qala al malaku al muwakkal bihi mala'ikan da aka wakilta tare da shi zai ce amin wa laka bi misli Allah ya ansa kai ma kana da irin wannan bukata abin nufi anan wurin kana da wani dan uwanka da ka san bayar lafiya mukaddara ka tashi cikin dare a dai lokaci daga cikin lokutan ansar addu'a to sai kake yi mar addu'a Allah madaukin sarki ka ba wa da lafiya Allah ka fidda shi daga halin da yake ciki lokacin da kake yi akwai mala'ika tare da kai wanda an wakilta idan kai addu'an sai ya ce amin kai ma Allah ya faranye ma matsala irin wannan idan wani mutum ke cikin halin kuncin rayuwa ka san shi wani abu ya same shi mukaddari na Allah madaukin sarki kake addu'a Allah ka fidda wani daga cikin halin da yake ciki to mala'iku suna nan suna ce maka amin kai ma Allah fidda ka daga halin da kake ciki addu'an mala'iku kuma an san shi ya ci amma wannan da sharadi kar fa kai tunani in ka gare kuma zaka je ka ga yamar wani da yaje da dare nayi ma addu'a a ka bar abin tsakanin kai da Allah madaukin sarki kai ne don Allah domin tare da yan uwanka ta musulunci yake tsakanin kai da shi Allah ya mana muwafaka radian mas'ala ta hudu ijabatu du'a ansa addu'a qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace ma min muslimin yad'u Allah bi da'awa ba wani mutum musulmi da zai roki Allah madaukakin sarki da wata addu'a laysa fiha ithmun wanda a cikin addu'ar babu saba wa Allah wala qati'atu rahimin babu yanke zumunta illa a'tahu Allah biha ihda falafin face sai Allah ya bashi dayan abubuwa guda uku imma an tu'ajjala lahu da'awatu ko dai a gaggauta mar addu'ar shi a bashi abin da yake bukata a nan duniya wa imma an yudakhkhara laha lahu fil akhirah ko dai a ajje mar addu'an sai lahira ya samu biyan bukata wa imma an yusrafa anhu min as-su'i misluha ko kuma a kauda mar wani sharri wani abu mai muni da zai faru gare shi kodan kucin abin da ya roka kalu suka ce idan nukfir in ku haka ne za mu yawaita addu'a manzo Allah ce Allahu akbar to Allah ku yafi ku yawan ansa addu'a anan abin da manzo Allah ke nufi ba wani mutum musulmi da zai yi addu'a ya roki Allah face sai Allah ya ansa mar amma da sharadi idan addu'a da kake babu sabon Allah cikin ta domin da zaka roki Allah a wurin wani abin da yake saban shi ne wannan Allah ba zai ansa maka ba kuma koda ya baka dama ka aiwatar da wannan abin wannan baya nufin cewa Allah ya yarda da abin da kai kuma baya nufin cewa Allah ba zai hukunta ka ba abin da ka san sabon Allah ne mun fahimta da kyau matukar babu yanke zumunta a ciki misali kai addu'a cewa Allah ka raba tsakanin wani da wani wannan yake zumunta ne ko kai addu'a cewa a muna roƙon ka ya Allah ka danka abu kaza a hannun wani wanda babu maslaha addini wajen danka shi a hannun wani duk dai abin da yake akwai sabon Allah a shar'ance idan kai addu'a Allah madaukakin sarki baya ansa ko da bukatanka ya biya to wannan baya hana Allah madaukakin sarki ya ma azaba kamar yanda alƙawarta ga wanda suka aikata aiki irin wannan to idan Allah zai anshi addu'ar ka dan uwa ɗayan abubuwa guda uku ne ko dai abin da kake roko Allah madaukakin sarki ya baka ya baka muqaddara bawa abin da yake bukata Allah ya bashi gida baya da gida a nan duniya yana fama da gidan aro ko gidan haya sai ta addu'a Allah ina roƙon ka sai da min gida ina roƙon ka sai da min gida wannan in Allah ya anshi addu'an shi ɗayan uku zai faru ko dai Allah ya bashi gidan kuma gidan ko ya zama daidai da yanda yake so ko ƙasa da yanda yake so ko sama da yanda yake so amma kowanne bashi alheri ko kuma a'a Allah ba zai bashi gidan a nan duniya ba yayi ta addu'ar har ya mutu bai mallaki gidan ba sai gobe alkiyama sai ya iske gida a aljanna amma dai addu'a shi ta amsa abu na uku bai samu wannan ba ba kuma za a ajiye mar ba amma akwai wani musifa da Allah ya kaddara zai same shi wanda inda ya same shi to tashin hankali ne na karshe sai Allah ya amfani da wannan addu'ar sai ya kauda mar wancan bala'in da ke tinkare shi bai ma san da bala'in ba to kaga duk abin da ya faru alheri ne ga bawa to bawan da zai samu waccan ajiyar a aljanna asimar ga gida an baka ko ga abu kaza an baka a aljanna ka san abin da yasa aka baka saboda ka roki Allah wata rana a duniya Allah ya baka abu kaza bai baka shi a duniya ba sai ya ajje ma shi yau ga yana Allah ya baka sai ka ji mutun ya ce Allah ina ma duk addu'a ne a duniya nan ka kawo min ita to kuma a gefe guda sai kaga Allah madaukakin sarki shine ke fushi da wanda baya roƙon shi idan baka roƙon shi fushi yake da kai amma wanda yake roƙon shi musamman mai yawaitawa kuma Allah yana son bawon shi mai yawaitawa saboda kana tabbatar da babunka da buƙatarka da ƙalƙasar da kai a wurin wanda yake da akwai a kullum bawa yake roƙon Allah madaukakin sarki to yana ƙara kusanta da Allah madaukakin sarki to shine sahabbai suka ce tunda haka al'amarin yake mu ku za mu yawaita addu'a za mu dage mayar da hankali manzo Allah ce in kun kasance masu yawaitawa ne to Allah ya fi ku yawaitawa saboda in ka roki Allah ta linka ki maka ubangije da ta da mu khamisan mas'ala ta biyar man la yujabu lahu du'a wanda ba'a ansa addu'a shi to wannan mas'ala ce da ya kamata mu dube ta da kyau kwarai da gaske waɗanda Allah madaukakin sarki baya ansa addu'ar su su wane ne kuma saboda me kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aminci tabbata gare shi yace ayyuhan nas inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba manzo Allah ya ku mutane ku sani inna Allah tayyib Allah mai tsafta ne la yaqbalu illa tayyiba baya ansar abu sai mai tsafta Allah mai tsarki ne baya ansar abu sai mai tsarki domin abu na da tsarki hissan wa ma'ana ganin ido da kuma ma'ana misali zaka iya sanya tufafi wanda duk wanda ya kalli tufafin akwai datti a jikin shi datti irin wanda muka sani ba na dasa ba za mu ce tufafin wannan akwai datti a jikin shi idan kuma ya kasance akwai najasa a jikin tufafin za mu ce tufafin baya da tsarki wannan na ganin ido kenan wurin to amma idan ya kasance tufafin sabo ne aka dinka ma amma na wanne ka sato ko kuma dukiyar mutane ka sata ka dinka wannan tufafin za mu ce tufafin a ma'anar shi baya da tsarki inda za ka sashi tufafi na mutane kuma sai ka bayar da sadakan wannan tufafin Allah zai baka lada ba zai baka lada sai ka je ka sashi dukiyar mutane ka balle shago kai sata ko aka baka amanar dukiya ta mutane kashi kuma sai ka dauki wannan dukiyar sai ka taimaka wa wanda baya da shi ka taimaka wa marayu ka taimaka wa masu karamin karfi da wannan dukiyar Allah zai ansa Allah ba zai ansa ba saboda dukiyar ba ta da sarki shi ko Allah madaukakin sarki baya ansar aiki na ibada sai mai sarki shi yasa ɗaya daga cikin malaman kasar nan Allah madaukakin sarki masu gafara wani lokaci sai wani babban attajiri ya fitar da zakka sai ya kawo masa sai sai ga ya zakka shi arabawa wanda suka cancanta arabawa sai sai ka yi hakuri ba za mu anshi zakkar ka ba yace saboda hanyoyin neman kuɗin ka ka hada masu kyau da marasa kyau kana kasuwanci na halal a cikin harkar samun kuɗin ka sannan ka bude gidaje na shaye-shayen giya gidaje na kalle-kallen fina-finai gidaje inda mata masu zaman kansu ke yin haya kuma duk kake hadawa baki daya sai sha ba za mu anshi zakka ba saboda ka hada mai kyau da marasa kyau sai shi to malam bai shawara yace in kana son zakkar ka mu ansa kuma ta ansa a wurin Allah ka je ka waɗancan ayyukan da shari'a ta hana a nemi kuɗi karkashin su ku soki su yace kuma in kai hakuri sai Allah sanya albarka a cikin dukiyar ka kuma abin da ya faru kenan wurin duk hanyar da bai dace a nemi kuɗi ta ita ba wannan hanya sai ya kaudata kuma ƙarshe Allah ya sanya albarka a cikin dukiyar shi har ya rasu cikin rufin asiri kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da ake lissafa masu kuɗi a Najeriya mun fahimta da kyau mutum ya sani abinda zai iya ma illa cikin imaninka shine mafi hadari sama da abinda zai ma lafiya a dangan jikinka abinda zai ma illa a lafiyanka idan ba ku manta ba na ta duba muku misali ana na shi yanzu idan a ce dabba ta mutu ta yi mushi da kanta ta mutu daba'an in ka ɗauki naman dabbar da ta yi mushi yanzu nan ta mutu aka yanka ta a yanzu ta mutu sai aka fidda naman da kuma dabbar da yanzu aka yanka ta hatta abincin likitoci lafiyar naman ba dai bane abincin likitoci ma lafiyar naman ba dai bane yau ka kaddara sai aka ce dabba ta mutu ta yi kwana biyu da mutuwa sannan sai aka je aka dauki naman aka yanka aka soya aka ce ka dauka ka ci ba za ka ci ba na farko dai zaka ce musai tai na biyu naman ya fara lalacewa ya fara wari me kake jin tsoro in ka ci dayan biyu ko da ke rashin lafiya ko ka mutu to yau sai aka ce dabbar satu ta kai kuma sai kayan ka ci shin dabbar da ka sata kuma zai ma illa a cikin zuciyarka kuma shine mafi hadari don zai ma illa imaninka domin dabi'ar aikin sako duk lokacin da kai tasirin kina tabbatuwa a cikin zuciyarka kai din ba za ka gane ba wallahi masu aiwatar da ayyukan sako musamman cin amanar haƙoƙan al'umma sukan fara da abin da yake kadan kadan ne har a waye gari mutum ya samu kanshi dubu dubu cin haramun zai ci haramun ya sha haramun ya daura haramun ya zauna a haramun kuma hankalin shi kwanci mutum ya tara miliyoyin kuɗi na fitar hankali amma dukiyar haramun irin kazamin tasirin da wannan ke yi a cikin zuciyar shi wallahi shi ne mafi hadari sama da abin da zai tasiri a gangan jikin shi na taɓa gaya muku mutum ɗan adam shi falin biyu ne akwai gangan jikin shi akwai zuciyar shi amma abinda Allah ke la'akari da shi zuciyarka amma kai abinda kake kokarin karewa gangan jikinka shi kuma Allah ba ruwan shi da kasanto kafari ko baki dogo ko gajere dan birni ko dan kauye a shi ga tsarin da ya tsora ka kai haka yake sanya ganka amma ta bangaren halitta wannan shi ya ga dama ya halice ka yanda yake so amma ibada da dan kauye da dan birni da mai kyau da mai girma da maras girma da babba da yaro duk da abinda Allah ke son ku rayu akan shi har ku mutu dan haka yin wannan shine zama lafiya ba wai abinda zai ma dadi a rai ba sai cewa wa inna Allaha amara almu'minin bima amara bihi almursalin Allah madaukake sarki ya umarci manzanni ko mu'minai da abinda ya umarci manzanni da shi fa kale shi ya ayyuha rasulu ya ku manzanni qulu min at-tayyibat wa amalu saliha inni bima ta'maluna alim ya ku manzanni qulu min at-tayyibat ku ci abin da yake na halal abin da yake mai tsafta a shar'anci wa amalu saliha sannan ku yi aiki mai kyau inni bima ta'maluna alim ni masani ne dangane da abin da kuke aiwatarwa sai kuma ya gaya mu'mini cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan abin da muka arzuta ku da shi kulu min tayyibat wannan bayani ne akan jinsin abin da Allah madaukakin sarki ya arzuta dan adam da shi ko da abu tayyib ne a wurinka halal ne sai ya zama idan ka ci zai cutar da kai a lafiyar ka shari'a bai baka daman ka ci ba sai ya kasance kana da rashin lafiya irin na suga wanda likitoci sun ce makar kai amfani da gero amma geron naka ne kai ka noma shi a gona ba na wani bane wahala ka ci idan cin geron zai jefa ka cikin halaka to shari'a ta harama ka ka ci saboda idan ka ci cutar da kai zai to lokacin da manzo Allah ya da an tabbata gare shi ya faɗi wannan ayu guda biyu cewa Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi thumma dhakara ar-rajula sai manzo Allah ya ambaci wani mutum yuqilu safara mutumin da yake tsawaita tafiya wanda yayi tafiya mai tsawo ash'as kanshi haka bi yayi birji birji gashin shi haka akbar ga kuma kura akwai alaman tafiya da wahala tare da shi yamuddu yadayhi ila sama yana mika hannuwan shi zuwa sama kuma yana cewa ya rabbi ya rabbi manzo Allah cewa mak'amuhu haram amma abincin shi haram ne wa mashrabuhu haram abin shan shi haram ne wa ghuziya bil haram an ciyar da shi da haram fa anna yustajabu lahu yo tayaya ayyuke ne Allah zai ansa ba anan idan muka yi mulahaza ɗan uwa manzo Allah ya faɗi wasu abubuwa wanda suke dalilai ne da ke sanya Allah in sha addu'ar mutum daga ciki akwai iqalatus safar yin tafiya mutumin da yake tafiya matafiyi ne kuma tafiyan ba tafiyan sabon Allah ba tafiya ta yi wa Allah da'a ana rinjayar da batun in yi addu'a Allah na ansa sannan mutumin da ya aikin alheri aikin da ya tada kura matukar akwai kurar a jikin shi sai ya roki Allah madaukakin sarki wata bukata to Allah madaukakin sarki na ansa mata abu na uku yin tawassuli da rububiyya ta Allah a cikin addu'arka ka fa mai mata ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah na sauraron ka kuma yakan ansa maka addu'anka sai abu na hudu wanda ke addu'a ya daga hannun shi sama ka roki Allah madaukin sarki wannan mutumin ya hada waɗannan abubuwan yayi tafiya nesa ga kura tare da shi shi yasa manzo Allah ce waɗanda suka mutu a fagen fama a wurin yaki za a binne su haka nan bududu da kurarsu wannan kurar daraja ce gobe da kiyama mun fahimta da kyau yanzu misali mukaddara mutum ya zo ya share masallacin nan ya tada kura ya share masallacin da kurar a jikin shi sai ya roki Allah madaukin sarki ana rinjayen da kan Allah zai ansa masa haka nan kai sauran ayyukan ibada to wannan mutumin ga abubuwa guda hudu ga tafiya yayi ga kura tare da shi ga yayi tawassuli da ya rabbi ya daga hannun shi sama to amma abincin da yake ci haramun ne abin shan shi haramun ne abin da yake rayuwa akan shi haramun ne manzo Allah ce fa annabi sajabu lahu yuti ga an sama ashe sai mu san cewa cin haramun wato wani irin mani'i ne abu ne mai hanawa Allah madaukin sarki an shi addu'ar mutum to ya za mu kare kawunan mu daga barancin haramun yawa ya za a yi mu iya sanin abinda za mu ci dukiyanmu ne haƙƙinmu ne halal dinmu ne zalla ina ga cewa ni daga cikin kwarai daga cikin ka tabbata duk abinda zai shigo hannunka haƙƙinka ne ka tabbata idan akwai haƙƙin mutum a hannunka ka bashi kayan shi kai taka tsantsan cikin dukiyar da zaka ci to amma abin mamaki yau an wayi gari da yawa haram din ma an mai da ita halal mutum zai zama mai kasuwanci ne zai yi algush a cikin kasuwancin shi da niyya kuma algush din haramun ne algush din haramun ne duk wata hanya da mutum ya san cewa dukiya za ta shigo mar ta haram ya kokarin tsare wannan haram din idan yana son Allah madaukin sarki ya anshi ibadun shi ya kuma biya mar bukatun shi a duniyar shi da lahirar shi saboda Allah na sauraron wanda ke taka tsantsan a rayuwar shi ba mutumin da ya zama ko mai lauje kamo ciyawa ba domin Allah madaukin sarki ba ruwan shi da matsayinka kai din wane ne ko dan gidan wane ne ko kuna tare da wane wannan naka ma ba komai bane a wurin Allah an bayyu Allah ba ba ma wai kasantuwar kuna tare da wane ba shi karan kanshi wannan gatan shi a wurin Allah ya kasance mai tsare dokokin Allah gobe da kiyama wannan da kake tunkaho Allah zai mar hisabi da shi kada cikin abin da yi kuma kai ma za a yi ma hisabi cikin abin da kai ba ka yi laifi za a yi ma hisabi kace Allah wannan zai tsaye bini ba zai tsaye maka ba Allah madaukin sarki mu na muwaffaka nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda mu kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya muna roƙon ki Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin gudun cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon ki Allah ka yi mana maganinsu ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ki Allah ka sa mu ƙarfin zukatanmu ka sa mu ƙarfin shaytani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu shiga da imani dan uwa kafin mu yi addu'a abin da ke son karanta har da mu shi wato shine magana akan a tsare ikhlasi da kuma mu roki Allah madaukin sarki ya ba mu kariya daga sharrin shaytan duk abin da mutum zai yi na ibada ta sani cewa shaytan zai yi yunkurin bata ma ibadar ka da zan kai ta ba dan Allah ba wannan kuma kowace ibici domin abin da ya alkawari ko ya rantsuwa akan cewa sai ya halakar da ƴaƴan adam baki daya da haka zai yunkurin sa ma riya a cikin ranka ko dai kai dan wane ya gani yayi ba ko su wane su gani su yaba ko kuma kai dan ka ba su wane haushi to duk aikin da za a yi shi ba dan Allah ba Allah madaukin sarki baya ba ladafin shi kuma wani al'amari ne wanda ba za mu iya ba lalle dai sai mun tsaya tsayuwar daka mun roki Allah madaukin sarki ba mu kariya shi yasa yake cewa imma yanzaganna ta mina shaytani nazgun fasta'iz billah a duk lokacin da shaytan yake kokarin karkatar da kai daga barin tafarki na daidai ya sa mashaka a cikin zuciyanka fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah madaukin sarki in ka nemi tsarin Allah madaukin sarki shine zai kare ka domin ya alƙawanta cewa duk waɗanda suka yi ba daidai ba ko wanda shaytan ya ingiza su ke musu ingiza mai kan turuwa idan sun nemi tsarin Allah zai tsare su saboda sa'at ne lokaci ne dan kadan a wannan lokacin mutum ke iya shin riba a harkokin shi na ibada kuma a lokacin zai iya kadewa shine lokacin mutuwa lokaci ne da ba a daga ma kafa ba za a shawarce ka ba domin an baka uzuri da lokacin da ya kamata a baka idan kai to sakamakon zai zama mai kyau gare ka in baka yi ba kuma Allah madaukin sarki ya saukake